sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Yau Asabar 9 ga watan Mayu na shekara ta 2020. Aisha Sule ce tare da Sarfi Lahashin Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa ‘yan kasuwa a jihar Kano, Najeriya sun koka da a buɗe kasuwanni gaba ɗaya idan za a buɗe gari.
A cikin garin Kano akalla akwai mutum ke da miliyan 5. To yaushe za a ce ‘yan supermarket manya wadda ba su guda 4, 5 zuwa 10 ba za su wadatar. Ka je kafin ka shiga wahala, ka zo biyan kuɗi wahala.
Muna tafi da ƙarin bayani, sannan muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar.
Ko da gaske ne an taɓa ruwan sama mai zubowa da kifaye daga sama? Idan kuma haka ne, to a ina ne? Ko wani irin yanayi ke kawo hakan?
Daga bisani za mu kawo muku labarin wasanni daga nan birnin Washington. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yau Asabar, jami'an kasar Rasha sun bayar da rahoton mutane sama da 10,000 sun kamu da cutar COVID-19 cikin kwana guda, wanda hakan ya sa yawan waɗanda suka kamu ya kai 200,000, a cewar jami'ai mutum 104 sun mutu lokaci guda. Kasar Italiya ta zamto kasa ta uku a duniya ta samu mace-mace har sama da 30,000 daga cutar coronavirus, inda Burtaniya da Amurka ne kaɗai ke gabanta. Italiya ta ce ta samu sabbin ƙarin mace-mace har 243 a jiya Juma'a, wanda hakan bai kai yawan waɗanda aka samu ba a baya, na sama da mace-mace 900 a rana wanda aka samu a ƙarshen watan Maris. A ƙasar Spain, biranen Madrid da Barcelona sun sanar da cewa ba za su ɗauki matakin sassauta dokar zama a gida ba kamar sauran ƙasashe, saboda har yanzu yawan waɗanda suke kamuwa da cutar sun yi yawa. Cikin Turai baki ɗaya, ƙasashe na bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu cikin wani yanayi saboda annobar coronavirus. An dai soke duk wasu tarukan mutane tare da baiwa 'yan ƙasashen Turai shawarwari da su yi murnar su a gidajensu. Sarauniyar Ingila Queen Elizabeth ta yi wani jawabi ta gidan talabijin da ba a saba gani ba, da ya haɗa da takin yaƙi da kuma coronavirus. Kusan watanni 2 kenan tattalin arzikin duniya ke durƙushewa, inda yawan marasa ayyukan yi a Amurka ya cira zuwa kashi 14.7 cikin 100, wanda hakan ya wuce na Turai da sauran ƙasashen da suka ci gaba irinsu Japan da Burtaniya. Tasirin cutar coronavirus ya mayar da Amurka baya, wadda 'yan shekaru kafin yaduwar annobar coronavirus take morar girman tattalin arzikinta a fannin ayyukan yi. A 'yan watannin da suka gabata kawai, yawan rashin ayyukan yi a fadin kasar yana kan kashi 3.5 cikin 100, wanda shine mafi kankanta da aka gani cikin shekaru 50. Yana kuma kasa da na kungiyar tarayyar Turai na kashi 6.2 cikin 100. Rahoton da aka fitar na ayyukan yi da hukumar ƙididdigar ayyuka ta Amurka ta fitar jiya Juma'a, wanda ya nuna cewa Amurka ta rasa ayyukan yi miliyan 20.5 cikin wata guda, wanda shine yawan da ba a taɓa gani ba a tarihin tattalin arzikin Amurka. Yawan Amurkawan da suke karɓar tallafin rashin aikin yi na sauyawa, yayin da ba kowanne bane yake neman tallafin ba 'yan makonnin da suka gabata, inda wasu suka samu wasu ayyukan. Wani ƙwararre kan cututtukan da akan samu daga abinci da dabbobi wanda ke aiki da hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Juma'a ya ce shi dai ya yi imanin cewa wata kasuwar da ke birnin Wuhan na ƙasar China, inda ake sayar da dabbobi masu rai, ta taka rawa sosai game da ɓullar cutar coronavirus wacce ke haddasa cutar COVID-19. To amma ana buƙatar ƙarin bincike don tabbatar da ainihin yadda abin ya faru. Gwamnatin China dai ta rufe kasuwar a watan Janairu a matsayin wani bangare na ƙoƙarin tsaida yaduwar cutar, tare kuma da tsaida sana'ar saye da sayarwa da kuma cin namun daji. Da yake magana da manema labarai a birnin Geneva, ƙwararre a bangaren cututtukan da ake ɗauka daga abinci da dabbobi, wanda ke aiki da WHO, Peter Ben Emberg, ya ce akasarin wannan kasuwar na samar da nama da abin zaman gari ga miliyoyin mutane a duniya dan haka a maimakon hukumomi su tsaye da irin waɗannan kasuwanni ya kamata a bubuɗe su yace har yanzu ba a san yadda aka yi ba dabbobi masu rai ko kuma masu hada-hada a kasuwar su kai cutar kasuwar ba
Sarfila Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da jihohin Najeriya suka kasance cikin dokar hana zirga-zirga sakamakon barkewar cutar COVID-19 a jihar Kano da ke arewacin kasar, kamar ana cibka ne yana kuma warwarewa ganin yadda ake samun cinkoson jama'a a wasu kasuwanni da aka bude a Kano domin hada-hada a ranakun Litinin da Alhamis wanda ke jefa tsoron yada cutar corona a tsakanin al'ummar jihar. Daga Kano ga rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Bayan fara aiki da dokar hana zirga-zirgar jama'a a birni da kewayen Kano domin daƙile cutar corona a jihar, hukumomin sun sassauta dokar domin sayayyar kayayyakin masarufi na yau da kullun a wasu keɓantattun kasuwanni da kantina da gwamnati ta amince da su. Dokar fita sayayyar na aiki ne daga karfe 10 na safe zuwa karfe 4 na yammacin ranakun Litinin da Alhamis da aka yarda mutane su fita. Sai dai yadda ake samun turmutsun jama'a a waɗannan wurare na zama abin fargaba game da sha'anin wannan cuta ta corona.
A cikin garin Kano akalla akwai mutum fiye da miliyan 5. To yaushe za a ce 'yan supermarket manya wadda ba su fi guda 4, 5 zuwa 10 ba za su wadatar? Ka je kafin ka shiga wahala, ka zo biyan kuɗi wahala. Turere abin ba kyau ko kankani. Saboda haka da Allah, in har za a sake buɗe kasuwa, misali kamar da suke cewa supermarket da wasu 'yan kasuwanni na kayan abinci, a bude gaba ɗaya irin su kasuwar Sabon Gari, a bude su suma, saboda akwai abubuwa da jama'a suna bukata da kantin kwari. Duk wata kasuwa da take a Kano a bude ta saboda a samar da sauƙin cunkoso na jama'a.
Alhaji Abubakar Sadiq Muhammad kenan, wani mai kula da al'amura a nan Kano, shi ma wani dan kasuwa Alhaji Najib Tukur na cewa
da gwamnati ta bude kasuwanni kuma ta kayyade wasu ranaku da ya kamata mutane su fita su je su sayayya na harkar yau da gobe. In ka duba gwara ka ce gaba ɗaya ka bude gari, kowa ya fito ya saida abin da yake sayarwa wa wanda ake tsananin bukata, domin akwai abubuwan da ba su zama dole ba ba a da bukatar su. Domin idan ka ce ka riga ka kayyade inda za a je a yi sayayya, to da idan mutanen nan mutum 5 ne ko 10 suke zuwa su yi sayayyan nan, sabanin wannan gurare da aka kayyade, to za ka iya ka samu mutum 50 ko 100 wanda suka je domin su yi sayayya a gurin nan. Shine abin da Bahaushe yake cewa an gudu ba a tsira ba. To sai kaga in ka yi sati uku baka dauki wannan cuta ba, a wannan ranar kuma za a iya gaba daya ai spraying wannan cutar ga al'umma.
Wannan mataki na gwamnatin Kano na kebe wasu kantina domin hada-hada ya sanya kananan 'yan kasuwa a kasuwar kantin kwari na nuna damuwa. Suna masu cewa kamata ayi mahukunta su ba su makamanciyar wancan dama da aka baiwa manyan 'yan kasuwa. To amma Alhaji Abba Bello da ke zaman manajan director kasuwar kantin kwari na cewa
al'umma tana cikin damuwa. Gaskiya ne wannan, na biyu a bisa yanayin da ake a ciki, babu inda za a saki mutane su kaka su dawo yadda suke yin mu'amala a da ba zai yiwu ba. Amma me dole a tausaya a dubi matsala ta al'umma. Duk fitakin da za mu dauka sai ya biyo bayan umarnin gwamnatin jihar Kano. Sai mun tattauna da gwamnatin jihar Kano, ta ba mu shawara, mun ba ta shawara, an fitar da abin da yake gani, shi mafi alhari ga al'umma, shi ne abin da za mu gabatar.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'umma ke kokawa kan yadda suka ce 'yan kasuwar na tada farashin kayayyaki duk kuwa da ibadar Ramadan da ake ciki, ga kuma yanayin alhini da kuma fargabar cutar corona. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, masu sauraro kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin ansoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Yau za a ji kashi na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske. da suka hada da Mansur Babu Wuro na fada da Muhammad Ahmad Umar da Khadija matar mai kayamiya Urje Kwatas Gombe da Sani Muhammad Chindo da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Umar Foreba da Adam Adam da Alhaji Bara Dada da dai sauransu game da batutuwa da dama da suka shafi azumin watan Ramadan da kuma ansoshin su Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman ta kalafiya masu san sanin ko da gaske ne an taba ruwan sama mai zubowa da kifaye daga sama idan kuma haka ne to a ina ne kuma wani irin yanayi ke kawo hakan to bari mu fara da kashi na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraron mu da daman gaske game da batutuwan da suka shafi azumin watan Ramadan idan masu tambayoyin na tare da mu ga shugaban majalisar malaman izala shi a birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri da kashi na ƙarshen na ansoshin da ya baku inda zai dan sake komawa baya kadan ya dora kan bayanin lailatul qadari saboda a fahimta sosai
kuma a ce misali Allah ya sa a bana shekara ta 1441 na hijira ka dace da lailatul qadari kafin wannan shekara ma a baya ka dace da lailatul qadari akalla guda 10 ko kuma tun daga balagar ka har zuwa mutuwanka ka dace da lailatul qadari akalla guda 20 ko 30 to kai lissafi shekara 84 ko da 33 sau 80 sau 20 ko 30 kaga shekaru suna da yawa saboda haka wannan lailatul qadari da Allah ya boye a cikin goman karshe ga al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin baiwar da yawa wannan al'umma bai yi wa sauran al'ummomi ba idan ka duba al'ummomin da suka gabace mu akwai wanda ke shekara 200 a duniya kafin ya koma ga Allah akwai wanda ke shekara 500 kusan shekara 1000 ko fiye da haka akwai wanda suke yi amma sai ka iske mu da shekarun mu da ba sa wuce 60 70 80 in an yi ainin ne a samu mai 100 100 da to amma zaka iske in aka tara ayyukan mu sai sun fi jan nauyin ma'auni akan ayyukan su saboda baiwar da Allah ya mana kasancewar mu al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma irin su lailatul qadari din da bai ba mu wasu al'ummomi kafin mu ba saboda haka akwai lailatul qadari yana nan duk wanda ya aikin kwarai za a ninka masa kaman yayi ainihin ibada na shekara 80 da wani abu sa'an nan akwai su itikafi sannan kuma akwai su salloli waɗanda mutum ke tashi na tahajjud tsakanin shi da ubangijin sa yayi ko a jami'i ko shi kadai ko kuma shi da iyalinsa duk waɗannan abubuwa gara basa ne da Allah madaukakin sarki ya tanada ma wannan al'umma sannan kuma ba kowa yake dacewa da shi ba sai wanda ya nema kuma wanda ya nema din ba wani abu ake rubutawa a goshin sa cewa wannan ya dace da lailatul qadari ko ya ganta ba sai dai alamomi da aka yi bayani na ainihin wato rashin zafi a wannan shekara a wannan daren in misali ana azumi da ainihin zafi ne yanayi a wannan dare ba zai yi zafi ba sa'annan babu hayaniya babu kukan karnuka ko jakuna da makamantansu da kuma alamomin cewa mutum ya ga bayan Ramadan din yana ƙara kusantar Allah da ayyukan alkhairi yana ƙara samun biyan bukata ga lamuransa da kuma lamuran waɗanda ya roƙa musu Allah sannan kuma Allah madaukakin sarki yana ƙara sa masa kyamar yin aikin laifi wanda Allah baya so yana ƙara kusantar ayyukan alkhairi to waɗannan duka alamomi ne dan haka ba a samu wannan ba ko kuma ba a samun wannan sai a goman ƙarshe dan haka kuma kamar yadda muka yi bayani a baya Ramadana kwanakin suna ƙarewa ne alkhairin sa suna ƙaruwa saboda haka mu roki Allah ya bamu ikon tashi ya cire mana kasala mu yi don Allah in mun yi kuma Allah ya datar da mu in ya datar da mu Allah ya karba mana kuma ya tabbatar mana da sakamakon abin da muka aikata tun daga duniyar mu har zuwa makomar mu ta aljanna insha Allah sannan aka ci gaba da cewa me ya bambanta goman karshe da sauran ranakun watan azumi to kamar da muka yi bayani dai shine abin da muka ambata a baya akwai su itikafi din bayan lailatul qadari sannan kuma akwai wato ainihin wato bada zakatul fitr wato ma'ana zakkan kono wanda ainihin wato ake bayarwa ga mabukata kafin a tafi sallar Idi wannan kuma ba wai sai wanda ya tara dukiya ta shekara ko kuma ta kai nisabi ba ko da yaro aka haifa namiji ko mace bawa ko ubangidan bawa a yayin da ake da bayi to wannan zakar matukar suna raye kuma suna da halin fitarwa to ta wajaba a gare su fitar da ita kafin sallar Idi don wannan din yana ƙara karfi wa karban ibadar mutum da yake a cikin watan azumi, sannan kuma yana ƙara dankon zumunci da alaka tsakanin masu shi da marasa shi, domin kuma wannan shike ƙara haɗin kan al'umma baki daya. Ranar da za a wayi gari da wanda ake ganin bai da shi da wanda ake ganin mai shi ne, kowa zai tafi idi yana murna yana farin ciki dan ya ci abinci kuma al'umma sun tuna da shi. Da haka wannan a takaice shine bayani akan ainihin wato wannan wata mai alfarma na Ramadana, sannan kuma mutane su lizinci istighfari tsakanin su da Allah da kuma karatun Alkur'ani mai girma, kamar yadda muka yi bayani, ko su su karanta, ko su je guraren da ake ainihin tafsirai, ko kuma su saurara ta kafafen watsa labarai, musamman kafafen watsa labarai na radio, talabijin, jarida da kuma wannan social media da ake da shi a yanzu. Don haka duk waɗannan za su taimaka wa al'umma don samun kusanci zuwa ga mahaliccin su. Muna fata Allah ya karɓi ayyukan mu na Ramadana da ma sauran ayyukan mu baki daya, ya zama sanadiyar samun tsiran mu a nan duniya da lahira, ya zaunar da kasashen mu lafiya, yayi mana dukkan wata cuta da musiba da wata annoba, ya raba mu da talauci, kuma ya mana kyakkyawan ƙarshe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Tambayar su Sani mai langelange a wuri da Ali Usman taka lafiya, masu son sanin ko da gaske ne an taɓa ruwan sama mai zubowa da kifaye daga sama, idan kuma an taɓa yi a ina ne, kuma wani irin yanayi ke kawo hakan. To dan sanin wannan ansar, na tuntuɓi wani Ganau Bajiyau ba, wanda ya sha yin tafiye-tafiye zuwa wurare da dama, wato madakin Samunaka Mallam Garba Suleiman wanda ke da zama a birnin Boston na nan Amurka, wanda ya ce
Alhaji Usman Aliyu Takalafiya da Muhammadu Sani Lange-Lange da masu sauraron mu, barkanku da warhaka. A hakikanin gaskiya ni kam wannan ba jiyau ba ne, Ganau ne. A 1992 zuwa 1993, ba zan iya tuna shekarun ba, ta kamai mai, a wata ƙasa da na taɓa zama a can a Dar es Salaam, a wannan shekara Dar es Salaam a Tanzania. Akwai iska da aka yi mai ƙarfin gaske, wato kamar guguwa, wanda a turance akan ce hurricane ko kuma tornado, irin duk iskokin nan masu ƙarfin gaske wanda Allah subhanahu wataala zai ke kawo komai. Amma a ilimin kimiyya, wato science, aka alaƙa da abun kamar a ce geography. Geographically wato jama'a za su san irin ƙarfin guguwan da ke rugawa a cikin teku, wanda yake rarrike teku za ta riƙa juyawa, tana murɗawa, tana murɗawa ta yi sama, ruwa ya sama, to iska yakan ɗibi da ruwan da kifaye da duk wani halittu na ruwan da zai iya ɗauka, ya tafi da shi wuri mai nisan gaske ya zubar da su a ruwa. To in aka gama ruwa aka ɗauke, sai jama'a su yi mamakin cewa ya aka yi ga ruwa an ɗauke ga kifaye, kira adadin sun zubo da abubuwa da yawa da na halittar ruwa, tuma ba ga kifi ba. To waɗansu suna sashe a kan abu biyu, waɗansu su ce kai wannan ai ikon Allah. To ai daman ikon Allah ne, tunda in Hausawa masu sauraron wannan suna ji, za su iya tunawa da waƙar Shata wanda yake cewa ya je bakin teku ya ga ruwa inda yake turo ko, yace kai tekun ikon Allah ne, shi ma ikon Allah ne. To wannan abin da ke faruwa ikon Allah ne din, a bar shi a haka, dole ikon Allah ne. Sannan kuma su masu ilimin kimiyya sun ce to gashi wannan iska mai ƙarfin gaske da ta ɗibo wannan ruwa ya sama, ya watsi kifayen da aka ɗibo daga teku aka yi sama da su, su ne fi suke zubowa. Sai a zaci cewa a kifayen nan daga can al'arshi suke zubowa. To Allah mai yadda ya so ne, in Allah ya ga dama ma yana iya zubo kifin daga Samaniya ba tare da wasu an ɗibo su daga teku ba. Wannan kenan. To a waɗannan garuruwa akwai Morogoro, Dar es Salaam ita kanta, da su Tanga, Morogoro, wato wannan iska mai ƙarfi da ya dubo su da su Tabora sunan wannan garuruwa da Muwanza wanda yake wannan gari Muwanza an san su da daman kifi tunda suna kusa da tafkin Lake Victoria wato wannan kaman dam din mu da ke kusa da mu da charge wanda ake cewa kaman wajejin su ba gadin nan to irin wannan tafkuna to ko shi in ayi ruwa ya cika ya tumbatsa yana iya watsa waɗannan kifaye su watsa su zo doron ƙasa ba su iya kuma komawa mutane su warwasu waɗansu kuma su suna kyaman suna tsoron kai wannan kifi aji ba cikuwa to ɗaya daga cikin abubuwan da ke faruwa kenan wannan abu na gani tabbas banda wannan kafin ma mu tafi da nisa annan Kaduna akwai shekara da shekaru da suka wuce wannan masu manya da tawa da suke kafala a Kaduna ba da nisa ba an taba wani gagarumin ruwa da ya tunkudo kifi wanda yake aka yi giwa ta fadi kuma kifin nan shark ne kuma mutane suna kiyasin cewa wannan kifi ya biyo idan ruwa ne da ruwa ya tambato shi daga teku ya biyo ya zo da ruwa ya kare ruwa kare wa danka da ruwa ya janye ya fito tuki a bayan doron kasa mutane ko suka yi tadi ba suna ta sara da adda da yake kowa ya san shark wanda bai san shark ba to wannan halittar ruwan kifi ne katan gaske haka nan mutane suka yi tadi ban sa inda mutum zai bincika ya tambaye dattawa da suka dade suka zauna a nan a Kabala Kaduna za su tabbatar da wannan labari shekaru da dama da suka wuce wannan kenan na biyu a nan America ma a North Dakota ne ko South Dakota an taba yin irin wannan da aka yi irin wannan guguwa iska mai karfi teku ta cika ta batse ta tunkudo ruwan da ba a taba zato yadda shata ke cewa ruwa na turo koye turo koye tunkudo to kifayen da ya turo ai bila adadin sai wanda ya gani yana nan a gogulin ma mutum zai gogulin zai gani to wannan kifaye da aka turo sai da aka hana motoci da yake sunan America sana da irin kiyaye haƙƙin halittu ko na ruwa ne ko haƙƙin da adama ko wani irin halitta suna da kiyaye kare rayukansu aka hana motoci wucewa domin gudun kada a taka kifayen nan aka dinga mai da su aiki ake na musamman nan mai da su cikin teku tunda ruwa da ya janye an rasa yadda za a yi su koko sun rasa yadda za su koma to ina fatan dai masu sauraron mu suna ji da kuma masu yin wannan tambaya Usman Takalafi Aliyu Usman Takalafi da Malam Sani mai lange-lange ya wuri ina fatan duk kuna jin wannan da masu sauraron mu irin abubuwan da ya kan faru sannan kuma bacin wannan abinda nake so masu sauraron mu su lura shine ko da ku diddifi a cikin garuruwan mu irin kamar misali a Kano ma an taba yin haka ku diddifi wanda yake ba za a rasa kifaye ba a ciki tarwada wanda yake idan ya cika ya batse kifayen nan da suke ciki sai ruwa ya awon gaba da su ya fito da su ya wanke su in an gama ruwan nan sai ka ga kifaye a dolan kasa a titi a rasa yadda aka yi sai a zuci a kifayen nan daga sama suka fado saboda ruwan sama da aka yi ruwa zato sun bi idan ruwa ne ku suka taho abubuwan da yake faruwa kenan abun da yake kawo dalilai da zaka ga kifaye a cikin gari bayan an ɗauke ruwa ina fata masu sauraron mu za su gamsu da wannan takaitaccen bayani akan dalilai da ke sa a ga kifi a doron ƙasa bayan an ɗauke ruwa inda ake zaton a tsinci wuta a makera aka zo aka tsince ta a masaka
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarihin Najeriya Abuja kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri wanda ya ansa mana tambayoyi game da watan azumi da kuma madakin samunaka mazaunin birnin Boston na nan Amurka Malam Garba Suleiman sai kuma injiniyan mu na yau Haili Hailu ni Ibrahim Kalabasi Garba ke cewa sai makon gobe
a gaida Ibrahim Kalmasi Garba. Yanzu kuma sai labarin wasanni a takaice daga nan Washington.
Wasanni a takaice.
Da sababbin dokoki da tsare-tsare da za a yi amfani da su a kokarin komawa gasannin kwallon kafa domin kammala kakar wasanni da aka dakatar sakamakon annobar coronavirus. Daga ciki za a baiwa kungiyoyi damar canja 'yan wasa har 5 a maimakon 3 a lokacin wasa daya, wanda hukumar FIFA ta amince da shi domin tunkarar cinkoson buga wasanni da za a shiga idan an dawo wasa. Haka kuma akwai zaɓin dakatar da amfani da mataimakan alƙalin wasa masu kula da hoton bidiyo domin kare lafiyar jami'an da za su yi aiki tare a cikin ƙaramin ɗaki a duk tsawon lokacin buga wasa. Gasannin lig da dama na duniya da aka dakatar sakamakon annobar sun soma shirye-shiryen dawowa, yayin da tuni wasu so suka soma atisaye. A ƙasar Ingila, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Watford ta bi sahun takarorinta Brighton da Aston Villa wajen bayyana rashin amincewa da tsarin amfani da filayen wasa da ba na kowane bangare ba idan an dawo kammala kakar wasanni ta gasar Premier. Ko baya ga waɗannan ƙungiyoyin uku da suka bayyana matsayarsu a fili, rahotanni na nuni da cewa ƙungiyoyi da dama ba za su goyi bayan wannan tsarin ba a zaɓen jin ra'ayoyinsu da za a gudanar a ranar Litinin. Dan wasan gaba na Najeriya, Odion Ighalo, ya bayyana fatan tsawaita zamansa na aruwa ƙungiyar Manchester United har zuwa kammala kakar wasanni. Ighalo, mai shekaru 30, ya koma ƙungiyar ta United ne a watan Janairu daga ƙungiyar Shanghai Shenhua ta ƙasar China, inda kuma kwantaragin nasa zai karkare a ranar 31 ga watan nan na Mayu. Ana tunanin komawa gasar Premier a watan Yuni, to amma kuma yanzu haka ana kokarin soma gasar Super League ta ƙasar China din, wanda hakan kan iya tilastawa Ighalo komawa ƙungiyarsa ta Shanghai. To sai dai akwai yiwuwar ƙungiyar ta United ta tsawaita kwantaragin nashi bayan da jami'anta suka yi ta bayyana gamsuwa da ƙwazonsa. Shahararren tsohon ɗan dambe Amurka Floyd Mayweather ya bayyana cewa ya yi adabo da fafata dambe a rayuwarsa bayan da wasu da dama suka yi ta hasashen cewa yana shirin tara tuba. Tsohon zakaran na ajin masu nauyi ya lashe manyan kambuna na duniya 5 daban-daban kafin ya bayyana yin murabus daga fafata dambe, amma kuma sai aka yi ta baza jita-jitar cewa tsohon ɗan dambe mai shekaru 43 na shirin dawowa fagen daga. To sai dai Mayweather ya karyata wannan jita-jitar, yana mai cewa shekaru sun tafi kuma yana son karkarewa da kuzari da karfin jikinsa ba kamar sauran ƴan dambe da ba su san lokacin da ya kamata su yi murabus ba. Murtala Faruk dan Yunna a Washington DC.
Yanzu kuma gasar fili ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Yau Asabar, jami'an kasar Rasha sun bayar da rahoton mutane sama da 10,000 sun kamu da cutar COVID-19 cikin kwana guda, wanda hakan ya sa yawan waɗanda suka kamu ya kai 200,000, a cewar jami'ai mutum 104 sun mutu lokaci guda. Kasar Italiya ta zamto kasa ta uku a duniya ta samu mace-mace har sama da 30,000 daga cutar coronavirus, inda Burtaniya da Amurka ne kaɗai ke gabanta. Kusan watanni 2 kenan tattalin arzikin duniya ke durƙushewa, inda yawan marasa ayyukan yi a Amurka ya cira zuwa kashi 14.7 cikin 100, wanda hakan ya wuce na Turai da sauran ƙasashen da suka ci gaba irin su Japan da Burtaniya. Tasirin cutar coronavirus ya mayar da Amurka baya, wadda in shekaru kafin yaduwar annobar coronavirus take morar girman tattalin arzikinta a fannin ayyukan yi.
Kuma sauraro, da haka muka kawo ƙarshen jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe insha Allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim kuma da ya tayani gabatar da shirin, da kuma Hailu Haile da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Aisha Tusula ce ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.